Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa take a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da noma da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mayar da hankali ga gudunmawar sarakuna da shugabannin gargajiya domin samar da tsaro a jihar. Haka kuma za ku ji cewa wata kotun kare 'yancin ɗan adam ta Turai ta buƙaci ƙasar Italiya ta yi bayani kan ƙin barin wani jirgin bakin haure ya sauke a ƙasarta. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makeri zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu raro ke kira kuna ajiye mana. Amma duk a nan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, Daula Salim ke karantawa. Jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya kakabama kasar Iran abinda ya kira da takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki, wanda takamamme ya fi shafar shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban ƙasa, wanda ya ce zai hana Khamenei da Iran harkar cinikayya da duniya. Sakataren Beltamanin Amurka Steve Mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida ƙaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Trump ya kira wannan umarnin nashi mai ƙarfi kuma wanda ya dace a matsayin martanin Amurka ga kakkaɓo jirgin mara matuƙi na Amurka da Iran ta yi a makon jiya. Amurka ta ce jirgin na tafiya ne a yankin sararin sama na ƙasa da ƙasa kusa da Hormuz, amma Iran ta ce jirgin ya shiga yankin sararin samanta. Saura 'yan mintoci kawai jiragen Amurka su yi barin wuta kan Iran a ranar Alhamis, sai shugaba Trump ya yanke shawarar cewa ba zai ɗau irin wannan matakin sojin ba saboda harbin jirgin mara matuƙi da Amurka ta yi. Bayan da aka gaya masa cewa harin na iya sanadin mutuwar Iraniyawa kimanin 150, yayin da yake jawabin sanar da wannan takunkumi, Trump ya ce, ina ganin mun nuna matukar haƙuri, amma ba lalle bane ba mu ƙara daurewa irin wannan a gaba, amma za mu gwada yanzu. Shugaba Donald Trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ce kan saƙon taya murnar ranar haihuwarsa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mani saƙon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce. Trump dai ya cika shekaru 74 da haihuwa a ranar 14 ga watan Yuni. Wannan bayani na zuwa ne bayan da kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta ce Kim ya samu wasiƙar ban girma daga wajen Trump. Hukumar kiwon lafiyar Amurka ta yi hayan ɗan wasan ƙwallon kwando fama da Kembe Mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a ƙasarsa, wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi ɓarkewa, inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500 sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar tun daga watan Agusta. Yayin da yake faɗakarwa a cikin wani hoton bidiyo da hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta wallafa a shafinta, Mutombo ya ce, a yau ina so ku sani zuciyata na tare da ku 'yan ƙasata. Ina buƙatar taimakonku domin shawo kan wannan cuta a arewa maso gabashin ƙasar. Cutar Ebola gaskiya ce, ba a taɓa ganin irin wannan annobar ba kamar na wannan karan. An bindige ma duk wani yunkurin juyin mulkin nan na kasar Habasha na rana Asabar a jihar Amhara ta arewacin kasar Habashan. Wani dan jarida a babban birnin jihar ta Amhara ya fada wa Bashir Dar na sashin kuryar Afrika na muryar Amurka cewa an kashe General Asam News Igene a jiya Litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro. A halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji rauni a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin na ranar Asabar wanda shine mai gabatar da kara na yankin Magbaru Kebede ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a cewar wani rahoto da kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayar. A ranar Asabar ne wasu yan bindiga suka kutsa kai a cikin wani taron da ake yi a Bahir Dar inda suka kashe shugaban yankin.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta fara aiki da sarakuna da sauran shugabannin al'umma na gargajiya domin samar da tsaro a fadin jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mai da hankali ga gudunmuwan sarakuna da masu unguwanni wajen samar da tsaro a jihar. Gwamnan jihar Injiniya Abdullahi Sule ya ce rashin adalci wa al'umma na daga cikin ababen da ke haddasa fitintunu a tsakanin jama'a.
Yawancin rashin zaman lafiyar nan mutane ne da suke ganin ko an cuce su ko ba a yi musu wani abin da suke so ba. Saboda haka na farko a yi adalci, ni ba abin da ya dame ni da addinin mutum ko kabilan mutum, duk mutumin jihar Nasarawa haƙƙi ne a wayana. Saboda haka za a rike mutane gaskiya tukuna na farko din area din kenan. Na biyu, duk wani abin da ya cancanta a ba wani za a bashi kayan shi. Ba zan damu da wannan bai zabe ni ba, wancan ya zabe ni, wannan ba su a kaunana, wannan duk wani dan jihar Nasarawa yana da haƙƙi a wayana. Bayan wannan, rashin fahimtar juna da rashin aikin yi. To shi yasa nace an aka zo da ayyuka da mutane za su samu aikin yi. Duk lokacin da mutum yake son ya jawo wani rashin zaman lafiya, to zai rasa ma wanda zai jawo, saboda mutane suna wurin aikin su. Ba wanda zaka zo ka ba su dubu ɗaya ka ce su zai su zagiwa ne ko su je su maruwa ne da sauransu. To shi yasa kokarin in samo wa mutane aiki ne yana kan gaba wurin hanyoyin da za a yi zaman lafiya. Sarakunan mu muna so mu jawo su yanzu mu ba su aiki. Saboda yanzu sarakuna maimakon kawai su zauna a kira su nan su kwashi motoci su tafi, a kira su can su kwashi motoci, a'a su zauna ma su kula da inda suke, su san menene yake faruwa a wajen, su kawo rahoto ga gwamnati, gwamnati kuma ta dauki matakai wanda za a zauna lafiya a wayannan wurare. Saboda haka zaman lafiya za mu kama kowa ya zama shi ma akwai haƙƙi a wuyan shi.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Injiniya Abdullahi Sule. A baya an samu rigingimu a jihar Nasarawa, amma yanzu dai komai ya lafa, inji sakataren jam'iyyar APC a jihar Alhaji Aliyu Bello.
Nasarawa state tana ɗaya daga cikin jihohi masu kabilu daban-daban. Akwai kabilun da ma ba taba jin sunanta ba, amma kowa yanzu ya samu dama. Saboda haka AA Sule na tabbata zai yi dori ne na zaman lafiya da muka samu a Nasarawa state. Mu a jam'iyyar APC za mu yi kokari mu ga cewa an tafi da kowa, an yarda da kowa, kuma nasaran da Almakura ya samu shine goyon baya idan kana mulki.
Tsohon kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Jamil Zakari Muhammad ya ce jama'a su goyi bayan gwamnatin don shan roman demokradiyya.
Mutane sun riga sun yi rija'a cewa za su goya mishi baya. To kira kawai da za mu yi shine su zage damtse su bashi goyon bayan kamar yadda ya kamata, kuma su yi haƙuri da abubuwa da za su zo a nan gaba. Saboda idan sabon gwamnati ta zo dole za ga canji, kuma sai an yi haƙuri kafin a fahimci ina ne alƙiblanta, kuma wani irin goyon baya kamata a bata domin ta samu nasaran abubuwan da sa gaba.
Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin da aka samu sauyin gwamnati bayan ƙarewar wa'adin shekaru takwas da gwamnatin baya ta yi tana mulki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Kotun kare 'yancin bil'adama ta Turai ta buƙaci ƙasar Italiya ta yi bayani akan ƙin barin wani jirgi da ya ceto bakin haure ya sauke sa ƙasarta. Ga rahoton Sabina Castelfranco da Daula Salim za ta karanto mana.
Kasar Italiya ta ki yadda jirgin nan mai suna Sea-Watch 3 ya shiga yankin ruwanta da gabar tsibirin Lampedusa da ke kudu. Yan kalilan ne kadai daga cikin bakin haure da ke cikin jirgin waɗanda suka hada da mata biyu masu ciki aka amince masu su sauka. Jirgin mai dauke da tutar kasar Netherlands wanda mallakin wata kungiya ce ta kasar Germans da kan ceto bakin haure a teku. Ya ceto bakin haure ne daga wani kwale-kwalen balan-balan a tekun Bahar Rum kwanaki 12 da suka gabata. Matuka jirgin sun ki mayar da bakin hauren Libya bisa ga hujjar cewa akwai tashin hankali a Tripoli. Matar da ke magana da yawun kungiyar Sea-Watch a Italiya, Giorgia Linardi, ta ce halin da ake ciki a jirgin na Sea-Watch na dada taɓarɓarewa ne a kulli yaumin. Sannan ta bayyana yadda hukumomin Italiya suka yi ma bakin hauren da cewa rashin mutunci ne.
The partial disembarkation of 10 people.
Ta ce barin mutane 10 kawai su fita daga cikin jirgin kimanin mako guda da ya gabata. Ya ma dada munana halin da ake ciki a jirgin. Sauran mutanen na tambayar wai shin me yasa ba za a ba su damar sauka ba. Kotun ƴancin dan Adam ta Ture da ke Strasbourg yanzu na buƙatar gwamnatin Italiya da kungiyar Sea-Watch su mata bayani game da wannan jirgin saboda a bar bakin hauren su sauka a ƙasar Italiya. Linardi ta ce ɗaiɗaikun mutane da ke cikin jirgin sun yi kira ga kotun ta Ture da ta sa baki saboda a ɗauki mataki na wucin gadi wanda zai tabbatar masu da 'yancinsu. Ministan harkokin cikin gidan Italiya, Matteo Salvini, na aiwatar da tsarin tashar jirgin ruwa mai tsauraran matakai na shige da fice. Ya ce shi kan zai daura laifin duk abin da ya faru da bakin hauren kan kasar Netherlands da kungiyar tarayyar Turai. Ya kara da cewa ya ma rubuta hakan ga takwaran aikin sa na kasar Netherlands.
Le navi fuori legge non arrivano in Italia per quello che mi riguarda.
Salvini ya ce ba za a bar duk wani haramtaccen jirgin ruwa ya zo kasar Italiya ba. Ya ce ana maraba lale ga masu guje ma yaki na hakika. Ya kara da cewa a fahimtarsa daga cikin bakin hauren da suka yi ta shigowa a baya-bayan nan, ɗan kalilan ne kawai suka gudo saboda tashe-tashen hankula. Adadin bakin hauren da ke shiga Italiya ya yi matukar raguwa tun bayan da Salvini ya kama aiki a bara, inda ya ragu zuwa kashi 80 na adadin shekarar 2018. Kuma saboda hakan, kwarjinin ministan cikin gidan ya karu sosai. Gwamnatin Italiya ta bullo da wani mataki na hana duk wani jirgin ƴan rajin dauke da bakin haure da aka ceto shiga yankin ruwan Italiya. Duk jirgin ruwan da ya saba ma wannan hanin zai fuskanci tarar dala 56,000.
To Daula Salim kenan da fasarar rahoton Sabina Castelfranco. Kafin mu kai ga shirma na gaba, a shakata da wannan waka.
Yara Allah nana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara Allah nana haba yara manyan gobe ɗan kun yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana to yara haba yara to yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai in yara manyan gobe haba yara Allah nana da yara manyan gobe haba yara Allah nana nan yara manyan gobe.
To madalla har yanzu dana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3 da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kira da dawo lafiya na ci gaba da bibiyar yanda hukumomi da kungiyoyin fafutukan kiyaye hatsin rap suke tunkarin batun amfani da wayar salula yayin tukin mota. A makon da ya gabata, Bakomu Isa Ali na kungiyar Vald mai fafutukar kiyaye hatsin rap a birnin Accra ya dauko mana bayani ya kai inda yake nuna mana irin jan kunni da ake yi wa masu amfani da wayar hannu yayin tuki. Yana cewa
ya kama ka kuma kashi sai akai koti ai maka assignment da zai maka kuma fa'in ba fa'in daya bane ko guda
ka da wato tare da za a cika
daya kaman hudu saboda kaga na farko in kana fira kan sai mu ci kan waya kaga na farko zaka kawo makanka matsala ce na farko kina sannan na biyu kuma zaka iya ka kawo ma jama'a kuma matsala da cuta sai shi mun ce wai wannan nan wannan suna cewa kaman zaka endanger the public
sheet. Eh, zaka jefa rayuwar jama'a cikin hatsari.
Zaka sa rayuwar jama'a cikin hatsari, dai maganar ce da. Sannan na uku kuma ka iya kuma ka bata property gari. Ka gani? Saboda cikin tukin da kake yi za ka ka iya saboda firan da kake kan waya, ka je ka buge wani gini ko ka buge wani abin da an ka ajiye kamar traffic light haka ko ma sai mu ce street light mun ka duba sakan titi nan mu duka akwai wutar lantarkin da aka yi askata titunan duka sai kaga kamar kaje ka buga wannan abu saboda shi karshe charge da za a yi maka a call sai kaga kamar charge ya kai wuraren hujjal biyar kaga ni so ba karami sai mu ce ba karami abu bane yana ka mana matsala sosai kuma sai ce wannan dai na yi shaida kamar gaskiya yan sandan Ghana suna kokari kai in an ganka ana kama kai sai a kai ka sai mu ce court kenan sai a yi maka hukunci abin nan in hukunci in dai za a fadin ka ne sai a anshe ka kudi in ba wannan kuma in za a sa ka wani watanni ne kuma sharikar ke
to ku kungiyoyin jama'a da yake ku ne kuke fafutukar ganin an rage hatsara a kan hanyoyi ko kuma akwai wani abin da kukan yi don saboda ku ja hankalin masu matuƙa mota su daina amfani da wayar salula?
Haka nan ne. Na farko kamar yadda ka sani kaga gwamnati na da ita aikin da za ta yi sannan mu man da kungiyoyin da ke zaman kanmu mu ma muna da harkokin da mu ma muke yi gaskiya muna falkar da jama'a kaga jama'an kuma muna falkar da jama'a wadanda ke amfani da titina kamar na farko muna shiga makarantu haka don mun san kamar cewa yaranmu da dama gaskiya suna ketare titi kuma wani lokaci ba su san cikin matsalan da wannan sai mu ce mai titi yake ba sai shi mun karantar da su cewa kamar in dai za su ketare titi su yi kokari su duba cikin sai mu ce su duba cikin motan glass nan su gane cewa kamar idonsu da idon wannan driver ke na matucin mota zai hadu ne so ne shi su sheda kaman gaskiya ne tuka mota ya adan su su ma sun ga ne shi amma in sun ga kaman wanda ke tuka motan ne shi sai yana dube ko ma hankalin ne shi na kan waya kashi kuskure su ke tare wannan titi muna karantar da yara wannan da dama saboda yara da yawa suna ke tare titi da safi aka da maranci na biyu kuma sofofin mu kuma su ma muna gaya musu muna karantar da su wani lokacin za su ke tare titi su bar a taimace su in ba haka ba su ma su yi kokari in za su ketare titi su duba driver kina wanda ke tuka mota su duka su ga duna sa'annan ne su ga kamar an ba su hanya don wani lokaci kaga mutum na tsira kan waya sai kaga kamar yanzu tafiyan shi ya rage tafiyan motar ta rage kana nan su ne za ta haka nan amma ba ta tsaya ba sai kaga wanda kuma ke so ya ketare titi sai mai shi yana sai kaga kamar mai shi kaga kamar wannan matucin mota motar nan za ta tsaya ne sai kaga karshe motar sai ya buga ya buge ne shi kaga ne sannan kuma su matucin kuma don muna da commercial drivers kenan wadanda a
cikin yan kasuwa
cinikin su kenan
aiki na yan kasuwa
eh su yan kasuwa haike su kenan sai muna da yan taxi muna da yan trotro kaga ne yanda ake kiran su gana kenan su ma wallu muna zuwa gaskiya wuraren su inda terminalin su kenan duka muna
tare da tashoshin su
kuma inde suna tuka mota gaskiya an kai kira kasu doki am muhimmi wanda ke da wadanda gaskiya mu ke musu magana sosai wannan shi kokari su yace direbobi shine ni wadanda ke cikin motar
muna fasinjoji
a cikin motar suna zaune fasinjoji kenan za a kai da su unguwannin su a sauke su sai suna cikin motar sai kaga kira ya zo an kira kan waya sai kaga matucin ya dauki salula wannan mun karantar da shi mun ba su dama cewa kamar su yake wannan driver ya aje wannan waya in bai aje wannan waya ba in suna tafiya in sun ga dan sanda sai su gaya ma dan sanda in ya so a kama wannan driver
a wannan mako ba za mu dasa aya a nan a mako mai zuwa Isa Ali zai dora daga inda ya tsaya to za mu daidin shi bakon namu Isa Ali na kungiyar Val da ke birnin Accra da duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba ya koma kiri yanzu kuma ga Solomon Barma dauke da sharhin jaridin jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa an fara tantaunawa tsakanin shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu da jagoran yan adawa Hamma Amadu a ci gaba da neman hanyoyin warware kikikar da ta dabaibaye tsare-tsaren zabubukan da ke tafe a cewar jaridar kasashe aminai da kungiyoyin kasa da kasa ne suka jajirce akan bukatar ganin an yi sulhu a tsakanin waɗannan yan siyasa biyu domin dage shingen da ke hana wasu yan kasa shiga a fafata da su a waɗannan zabubuka lamarin da yasa masu hannu da shuni suka yi kira a gaggauta shirya wata ganawa a tsakanin shugaba Isuhu da Hamma Jaridar Levanaman na cewa ‘yan bindiga sun hallaka wani ɗan majalisar da'irar tsibirin Maradi wanda suka iske har gidansa saboda zarginsa da kwarmatawa jami'an tsaro bayanan da ke ba su damar fatattakar masu garkuwa da mutane akan iyakar jihar Maradi da wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Jaridar ta ce ɗan majalisar wanda ke ɗaya daga cikin manyan fadawa a masarautar tsibirin Gobir jarumi ne wanda a lokacin da yake raye ya taimaki jami'an tsaro sosai wajen kare lagon 'yan bindigar jihar Zamfara da ke ƙetarowa Niger. Jaridar Ayir Info ta bayyana cewa jami'an tsaro sun kama wata jami'ar kiwon lafiya ta bogi a asibitin sojoji da ke barikin dirku ta gundumar Bilma a yankin Agadas iyaka da Libya. Likitar wacce ta gabatar da kanta a matsayin ɗalibar da ke ɗaukar horo don ƙara gogewa a kan aiki da sunan wata makarantar likitoci ta shafe kwana da kwanaki a wannan asibiti kafin daga bisani bincike ya gano cewa babu sunanta a kundin rajistar kowace makaranta mafari kenan aka fara yunkurin gurfanar da ita a gaban kuliya. Mukarkare da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta mai da hankali akan damburwar da ta biyo bayan amincewa wani kudirin dokar da gwamnatin Niger ta gabatar wa majalisar dokokin kasa wanda ke kunshe da matakan saka ido akan ayyukan gina wuraren ibada da makaratun allo. Jaridar na ganin rashin tuntuɓa kafin bullo da wannan tsari a matsayin mafarin cece-kucen da ya kunno kai a tsakanin hukumomi da malamai. Saboda haka ya zama wajibi a dama da shugabannin addinai domin faɗakar da kan al'umma game da mahimmancin zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Asli, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakon da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum murai Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Ina kira ga babban murya da shugaban kasa General Muhammadu Buhari da shukula da al'amuran da sun kadami Najeriya. Lalle magana cin hanci da rashawa babban bannata don su ne ummal kaba'isa na haddasa musikin da ke damun kasa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakwarganin Jihar Niger. A halin gaskiya ina son in ce gaskiya ma gwamnatin tarayya a duk shawarar da muke son bada ya kamata an ce ga don kanana hukumomi daga hannun jihohi a mai da shi gwamnatin tarayya a halin gaskiya in da aka yi haka to an biya ma kowa hakinsa amma dai ga dai yana hannun jihohi gwamnatin jihohinsu to a gaskiya akwai matsala saboda ba gaskiya za a yi ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Salam Jirgin Kagara Jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya hanyar da ya tashi daga Makwa zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa a halin gaskiya hanyar nan ta lalace. In Kaduna nan hanya za ka ɗauka kamar ba Nigeria take ba. Kuma ga shi nan ba motoci sun ɗauke ba motan da yake bi. Abin ya kama daga Kaduna zuwa Kwandogari zuwa Udawa zuwa abin da Burku. Motoci ba sa bi in yi wanda suke sama a wannan hanya da sun kau sun tashi. Allah ya sa a taimaka a gyara wanga hanyoyi.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya dangane da wannan sanya hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na kasa da kasa dangane da kama waɗanda suke da hannu a wajen almundahana na fatan kuɗin kasa da kuma inda suka koya da kudinci ko su a hukunta su. Hakika wannan sanya hannu ne sai mu ce ya yi mana daidai kuma muna fatan wannan abu zai zama alheri ga Najeriya domin kasar mu Najeriya tana da matukar arziki ne in mun yarda da waɗansu fata gari ɗan tsirarin suka sake su kai ƙasashen waje ta fatan wannan kuɗaɗe da za a yi gano zai sa a samu wanda za a raya ƙasa ta zama ƙasa mai kyau.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da Daula Salim za ta dama da labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ma kasar Iran abinda ya kira da takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki wanda takamaimai ya fi shafar shugaban addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban kasa wanda ya ce zai hana Khamenei da Iran harka cinikayya da duniya. Sakataren baitar malin Amurka Steve Mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida kaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ce kan saƙon taya murnar ranar haihuwarsa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Hukumar kiwon lafiyar Amurka ta yi hayan ɗan wasan ƙwallon kwando Fama Dikembe Mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a ƙasarsa, wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi ɓarkewa inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500. Sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar tun daga watan Agusta.
To madalla a gaishe ki masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta dai za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da tana gabatarwa sai kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Darl Smith. Ni Sarfil Hashin Gumel da ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.